إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم muna hudu ga watan tara watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1438, wanda yazo 30 ga watan 5 2017. Muna nan a cikin suratul Baqara, cikin dai aya ta 34. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.
الله سبحانه وتعالى yace wa idh qulna lil mala'ika tusjudu li adama, ka ambata lokacin da nace ma mala'iku ku yi sujjada ga Adam. Fasajadu, dukkan mala'iku sai suka bi umarnin Allah suka yi sujjada ga annabi Adam, wanda dama Allah ne ya sa su. Illa iblisa, sai iblis kawai aba yayi kememe wastakbara yayi girman kai. Wa kana minal kafirin, ya tabbata a cikin waɗanda suka kafirta, ko ya zamo cikin waɗanda suka kafirta. Wa kulna, muka ce ya Adamu, ya kai Adam, uskun anta wa zawjukal janna, ku zauna da kai da matakka a gidan aljanna. Wa kula minha, ku ci daga dukkan abin da kuka gani a aljanna, ragadan cikin yalwa da jin daɗi. Haifa shi'ituma, duk inda kuka ga dama, duk ta yadda kuka ga dama. Wala taqraba hazihi shajara, amma kada ku kusanci wannan bishiya. Fatakuna, sai ku kasance kai da mataka مِنَ الظَّالِمِينَ cikin waɗanda suka cuci kansu. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا sai shaydan ya zamar da su ga barin wannan doka da Allah ya umarce su ko ga wannan aljanna ko ga wannan biyayya. فَأَخْرَجَهُمَا ya fito da su mimma kana fihi daga abinda suka kasance a cikin sa na ni'ima da jin dadi. Wa kulna muka ce ihbitu ku sauka ku fita ku san da dare muku. Ba'dukum li ba'din adu shashinku ga shashi makiya ne. Walakum fil ardi mustaqarrun kuna da matabbata a ban kasa. Wa mata'un da kuma jin dadi ila hinin zuwa ga wani lokaci da Allah iyakance muku. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin sai annabi adam ya karbi wasu kalmomi na karantawa a tuba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da yace rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirina. Allah mun zalunci kawunan mu idan baka yafe mana kaji kanmu ba lalle zamu kasance cikin tababbu. Fataba alai sai Allah ya karbi tuban sa. Innahu shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa tawwabu shine me yawan karban tuban bayin sa, arrahimu me jin kai ga bayin sa. Haka waɗannan sune ayoyi da Allah ya bamu labari akan yadda ta kwashe tsakanin waɗannan bangarori guda uku. Bangaren mala'iku waɗanda suka yi biyayya ga Allah basu butulci ba, basu kafirci ba, basu girman kai ba, suka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kallon wanda ya sa su ba kallon wanda aka sa su siwa ba. Shi kuma shaydan ya kalli wanda aka sa yayi ba wanda ya sa shi yayi ba. Shi annabi Adam ya kalla sai ya rena matsayin annabi Adam. Su kuma suka kalli Allah ne ya sa su su yi sujjada ga annabi Adam. Dan haka idan sun yi sujjada ga annabi Adam ba annabi Adam suka bautawa ba, Allah subhanahu wa ta'ala suka bautawa domin shi ne ya sa su. Dan haka su suka yi. To da Iblis ya kiwa annabi Adam sujjada, Malam Ibn Qayyim yace kansa ya fara cuta, makircin daga kansa ya fara halakarwa, kansa ya fara tabarwa, kulle kulle da makarkashiya da zagon kasa kansa ya farawa domin ya tabe sakamakon kinyin wannan sujjada, sakamakon kin bin wannan umarni da Allah ya sa shi ya jawo Allah ya tsine masa, Allah ya la'ance shi, Allah ya kore shi daga cikin rahamarsa. Kun ga ashe duk wani makirci da shedan zai zo ya kulla maka to ta kansa ya fara. Akwai littattafai guda biyu da manyan malamai suka rubuta akan makircin shaydan. Daga cikin su akwai littafin da Malam Ibn Jauzi ya wallafa mai suna Talbisu Iblis. A cikin wannan littafi malam yayi babuka guda 13. Daga ciki ya fara da babun wajibcin bin sunna. Domin ya san da bin sunna ne zaka kaucewa makircen shaydan na fili da na boye. Tauhidi da sunna sune maganin shirka da bid'a. Sannan kuma ya magana akan bid'a da kashe-kashenta a babi na biyu. Sannan ya kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace al'ummata za ta kasu gida-gida har 73. Kamar yadda Yahudu suka kasu 71, Nasara suka kasu 72, al'ummata za ta kasu 73. A cikin Yahudu da suka kasu 71, 70 duk tarkacen banza ne. Daya ce kadai ta tsaya akan abinda aka sa ta wanda Annabi Musa yake kai, dan haka ita ce za ta tsira. Nasara sun rabu gida 72, daya ce kawai take kan abinda Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya karanta ya kira zuwa gare shi. Ice ni ma al'ummata za ta kasu gida-gida har 73. Daya ce kadai take kan abinda nake kai da ni da sahabbaina, ita ce wacce ta tsira. Ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Da haka ma'aunin tsiran shine mutum ya duba abinda Annabi yake kai da sahabbansa wanda sune daliban farko da Annabi ya fara koyarwa sallallahu alaihi wasallam. haka yace tafiya har ya kawo waɗannan babuka 13. Haka nan Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya shi kuma cikin littafin sa na Ighasatul Lahfan min Masayid ash-Shaytan shi ma yayi babuka har 13. Ya fara da babun kashe-kashen zuciya, domin ya san ta zuciya shedan yake fara zuwa ya shiga, kuma zuciya ita ce in ta gyaru komai ya gyaru, in ta lalace komai ya lalace. Da aka yi magana akan kashe-kashen zuciya, akwai zuciya mai lafiya, akwai zuciya matacciya, akwai kuma zuciya mara lafiya. Ya faɗi magungunan da ake nemowa a warkar da zuciya na zahiri da na addu'a. Yayi ta tafiya har ya je babi na 13. A cikin babi na 13 ne wanda shine makasudin wallafa littafin. Ya faɗaɗa dogon bayani akan yadda shedan ya kulla makirce-makirce hawa har ya shigo nan duniya. Yace makircin farko da shedan ya fara kullawa shine wanda ya kullawa kansa, domin yayi laifuffuka guda hudu a lokaci guda. Na farko yayi kiyasi mai cin karo da nasi, da yace ana khairun minhu, wato ana khairun minhu, da yace ni ne nafi shi. Sai faɗi dalili, khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Da aka shi a gurin sa, tunda an yi annabi Adam daga ƙasa, an yi shi daga wuta, a gurin sa wuta tafi ƙasa, tunda wuta tafi ƙasa to shi yafi annabi Adam, to tunda yafi annabi Adam to ba zai wa annabi Adam sujjada ba. So haka kaga kiyasi ne muqabilin nas. Ga nasi, idan ka zo da kiyasi ya ci karo da nasi, wannan kiyasin naka rushasshe ne. Da aka shedan ne ya fara kiyasi fasidul itibar, wato kiyasin da ba alakari da shi, domin bai cika sharuɗan sa na rukunan kiyasi, a samu al-aslu wal-far'u wal-illatu wal-hukmu. Saboda haka sharadin kiyasin ya saba musamman ma da ya ci karo da nasi, da Allah ya ce usjudu li Adam, ku yi sujjada. Da haka idza wujida an-nasu fala qiyasa, idan aka samu nasi to kiyasi ya tashi daga aiki. Sannan na biyu, ya ki bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bashi umarni. Kin bin umarnin Allah kuwa babban laifi ne. Sannan na uku, an tsine masa albarka sakamakon kin bin wannan umarnin, sai ki neman gafara, sai ya roki wani abu guda daya, yace yana so a bashi tsawon rai. Da Allah yace ya bashi tsawon rai, maimakon ya amfani da tsawon ran ya tuba, ya istighfari, ya aikin kirki, sai yace la ughuyannahum ajma'in, sai na halaka su baki daya. Kuma ya san shi ma fa halakakke ne, amma bai nemi gafara ba, bai nemi tuba ba, bai nemi afuwa ba, bai nemi sassauci ba, yace la ughuyannahum ajma'in. Shine Allah ta'ala yace to da kai da waɗanda suka bi ka, sai na cika wutar jahannama da ku. Saboda haka kenan makircin farko da shedan ya fara kullawa shine wanda ya kullawa kansa. Makirci na biyu shine wanda ya kullawa annabi Adam. Allah ya gaya wa annabi Adam cewa inna haza adu laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Haqiqa wannan makiyinka ne, kuma makiyin matarka ne, kada ya fito da ku daga aljanna dan kai zaka sha wahala. Saboda mai gida shi yake shan wahalar ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, abinci, sutura, mahalli, magani, ilimi, duk akan mai gida ka dora. Kuda kan an fito ba ku bi za ku sha wahala ba, kai zaka sha wahalar nemo mata abin da za ta ci. Saboda aljanna inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Saboda a aljanna komai gashi nan zaka same shi cikin sauki. Saboda shedan ya bi hanyoyi daban-daban wajen kullawa babanmu makirci, musamman dai fa waswasa ilaihi, yayi amfani da waswasi ya shigan masa da sakon da yake so. Yake cewa hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, shin bana nuna maka wata bishiya ba sunanta bishiyar dawwama, in ka ci ta zaka dawwama, kuma wa mulkin la yabla, zaka samu mulkin da baya karewa. Dama dan adam me yake so? Ya dawwama, arzikin sa ma ya dawwama. domin dawamarka ba ta da amfani idan baka da arziki, kamar da arzikinka ba shi da amfani idan ba za ka dawama ba. Shi yasa da annabi ya tashi roƙa ma Anas, sai ya roƙa masa abu hudu wanda duk wanda yake zauna a duniya wannan hudun yake so. Na farko ya ce, ya Allah ka ba Anas ƴaƴa. Na biyu ka ba shi tsawon rai. Na uku ka ba shi dukiya. Na hudu ka sa shi aljanna. To ko na ɗaya daga cikin ukun nan in bai samu ɗayan ba matsala ne. A baka dukiya, ba ka da ƴaƴa ko ba za ka daɗe a duniya ba. Ko a baka tsawon rai amma ba kuɗi ba ƴaƴa. Ko a baka ƴaƴa ba kuɗi ba tsawon rai. Ko a baka ƴaƴa ba kuɗi, ko a baka kuɗi ba ƴaƴa. Ko a baka tsawon rai ba kuɗi ba ƴaƴa. Ko ne daga ciki zai iya zama matsala. Amma an haɗa maka ukun, ga ƴaƴa, ga dukiya, ga tsawon rai. Anas ya haura shekara 100. Sannan ya tara ƴaƴa sun fi 100 da jikoki da tattaɓa kunne. Sannan kuma ya sami arziki na dukkan abin da ake kira arziki a wannan zamani. Sannan kuma an masa alƙawarin shiga aljanna shi da mahaifiyarsa. To kaga wannan shine abinda shedan yayi amfani da shi wajen jan hankalin annabi Adam. Cewa ga wata bishiya in ka ci zaka dawama. Sannan kuma wato da mulki da ba zai kare ba. Wani guru Allah ta'ala yake ga mana yace, "Ma nahakuma rabbukuma an hazihi shajara illa an takuna malakaini." Wa fi qira'atin malikaini. Malakaini za ku koma mala'iku, ko malikaini za ku koma sarakuna. In kun ci wannan bishiya, kaga ma'anan malikaini ya koma kan wancan wa mulkin layabula. Aw malakaini wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya musu rantsuwa da Allah, wannan rantsuwar ta ja hankalinsu. An ce annabi Adam bai taba zaton wani zai rantse da Allah akan ƙarya ba. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wai shedan da yake nasiha, tabbas ina muku nasiha ne. Kamar yadda Fir'auna shi ma yace yana nasiha. To saboda haka fadallahu ma bi gurur. فلما ذاق الشجرة بدل لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا لو أن سكك قلت لك وأن ما كلش قالا ربنا ما لابن القيم يتشي لو أن سكك هلك الشيطان سو شيا إليفي kuma an bashi dama, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wani guri yace Allah, fa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin, fa inna alayka al-la'nati ila yawmiddin. Kaga shi bai tuba ba. Shi ku annabi Adam da Allah yace ba na hana ka kaci bishiyan nan ba, kuma na gaya muku shedan makiyinku ne. Sai suka ce rabbana zalamna anfusana, Allah mun cuci kanmu. Madama abinda Allah yake so kai laifi ka ce ka tuba. Domin abubuwa guda biyar da su aka gina rayuwar dan Adam. Na farko, idan Allah ya baka kai godiya. Na biyu, idan Allah ya hana ka to kai hakuri. Na uku, idan kai laifi to ka ce ka tuba. Na hudu, idan an bada umarni ka tashi kai gurgurdan abinda zaka iya. Na biyar, idan an yi hani to ka hanu. Idan mutum Allah ya masa arzikin abubuwan nan biyar to ya samu kyakkyawar rayuwa. Dama ba laifi ne ba ai ba. Ci gaba da laifin da rashin tuba akan laifin shine babban matsala. Shi yasa Allah ya ta kiran mu ayoyin Al-Qur'ani mu tuba. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دهك سي النبي آدم يتوب الله إياه في مساء. تكون جماعة كرتشي نبيو ما كرتشي نأكو باين الله يا سكو دسو دنيا. أنت ودن دهك سكو دسو دنيا. Hudu ne. Na farko annabi Adam, na biyu matarsa Hawwa'u, na uku shedan, wasu suka ce wai hadda mucijiya, duk da wannan kissa daga Isra'iliya ce, to ita ma da wasu ce hadda Dawusu ma, Dawusu wai daga aljanna yake, ita ma mucijiya asali daga aljanna take, da mai kyau ce ba ta da dafi, wai ita ma da ta ci wannan bishiya shine ta yi dafi, shi kuma Dawusu girman kai yayi, shi yasa shi ma ka rullo shi duniya, yasa ka ga yana tafiya yana takama da fankama da nuna isa ta banza da waje wanda wuka ake sama a sashi a tukunya. To saboda haka wannan dai labarai ne ba su da tabbas daga Alkur'ani da Sunna, magana Dawusu da muciji, amma magana Iblis shedan da Annabi Adam da Hawwa'u, wannan an sauke su a duniya, an yi sabani akan guraren da aka sauke su. Wasu sun ce can wani guri da ake kira Nasibina kusa da Basra a cikin Iraki ana ka sauke shedan, su ba mutanen gurin sun ce ba haka bane, ya za a ce shedan a gurin su, ya za a rasa inda aka sauke shedan, sai kasar su, sai unguwar su, sai garin su. Kuma suka ce Annabi Adam an sauke shi a India, shi yasa ma kaga wai saboda akwai dan ganyen aljanna da ya taho da shi, wai da ya taba bishiyoyin nan na yankin India, shi yasa ake samun turaren oud, kaga bishiya tana kanshi ta zama turare, wai saboda Annabi Adam ya sauka anan. Daga nan ne ma aka samu baba da mama, asalin kalman baba da mama indiyanci ne, so da haka baba yana nufin Adam, mama tana nufin Hawwa'u. Wasu suka ce ita kuma Hawwa'u an sauka da ita a Jidda ko Jadda ko Judda, Judda nan kusa da wato binnan kusa da Makka, suka ce anan ta sauka. Da haka Annabi Adam shi kuma sai ya taho yana neman matarsa, ita kuma ta taho tana neman mijinta, amma shi wai tunda namiji ne ya dinga sauri tun daga India, ita ko ta dinga tafiya a hankali tana takama tun daga Jidda, wai sai suka haɗu a dutsen Arafa. Dalilin da yasa ake kiran dutsen Arafa, wai anan ne Arafa Adamul Hawwa, Annabi Adam ya gane Hawwa, sai ya kama hannunta suka tafi Muzdalifa, shine Isdalafa ilaiha, ya mutsu zuwa gare ta, to wai anan suka fara zama. Wannan din labarai ne, in ka karanta tafan tarihi akwai su, amma ka nemi dalilin da zai kare su daga Qur'ani mai Sunna yake sha wahala, kuma ba ka da wani labarin da yafi su din, su ne dai a ƙasa, da haka sai ka karanta su min babu karantawa kawai. To sai makircin da ya a duniya wanda ya fara assasawa shine kisan kai, ta'addanci. Kafin ma a fara shirka a duniya, ta'addanci aka fara, shine watul alaihim نبأب ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين وأنت أدنشي da aka samu tsakanin daya dan Annabi Adam. Alittafan Isra'ila sun kira shi Kabila da Habila, sun ce ɗaya ya kashe ɗaya, saboda akan ko dai ɗayan yana sana'ar noma, ɗayan yana sana'ar kiwo, sai Allah subhanahu wataala ce to kowa ya fitar da wani haƙƙi na Allah daga ciki, shi wannan mai noman sai ya ɗauko wanda ya lalace sai ya tara ya ce shine na Allah, shi kuma wannan sai ya ɗauko garƙeƙen rago daga cikin kiwon nasa sai ya ce wannan shine na Allah, haka sai Allah ya karɓi na wanda ya bayar da garƙeƙe mai kyau, bai karɓi na wanda ya bayar da mara kyau ba, so da haka sai ya ji haushi ya ce la'aqatulannaka. Wasu sun ce a sababin da ya ce la'aqatulannaka akan mace ne, har wani ya wallafa littafi yana la'antan mata, inda malamai suka yi masa raddi ya sa masa suna ibtila'ul akhyar bin nisa'il ashrar, dai ya ɗauko laifin duniya ya ɗora mata, ya ce Hawwa'u ce ta jawo aka ci bishiya, kuma a duniya ma laifin farko da ake kisan kai akan mace ne, wai dalili kowanne ciki Hawwa'u tana haihuwan tagwaye ne, saboda ba inda zaka je kai aure, to in aka haifi tagwaye ciki na gaba ma tagwaye ne, to namijin wannan cikin sai ya auri matar wancan wanda suka zo tare da waccan, ba za ka auri wacce kuka zo tare ba, sai wannan shi kuma ya auri wacce suka fito tare da waccan. To shi wannan sai ya ga wacce suka fito tare a ciki daya a lokaci daya ta fi kyau akan wacce dan uwansa ya fito tare da ita, kuma gashi ba za ka auri wacce aka haife ku tare ba, sai dai wacce aka haifa gabaninka ko bayanka, da haka shi sai ya ce lalle sai wannan. To da wancan ya auri wannan kyakkyawar da suka fito ciki daya da wancan, shi kuma sai ya alƙawarin sai ya kashe shi,
dalilin da yasa yace la'aqatulannaka, wannan shine dai wato maganganu da aka faɗa game da wannan. Amma dai wancan na karraba qurbanan din nan shine wanda ya fito karara a cikin alqur'ani cewa wani nau'i na ibada aka sa su suka yi, Allah ya karbi na daya bai karbi na daya ba, sawa'un a kayan noma ne ko a kayan kiwo ne, amma dai akwai nau'i na ibada da Allah ya sa su daye aka karba daye ba a karba ba, kuma yace la'aqatulannaka. Kun ga kenan bayan shedan yawa kansa makirci na jefa kansa cikin tsinuwar Allah da la'ana da kuma shiga wuta dindindin, ya kulla annabi Adam makirci, annabi Adam ya karya dokar Allah ta cin bishiya, amma ya nemi gafara an yafe masa, dan haka makircin bai yi nasara ba kenan. Sannan na uku, ya zo duniya ya sa an yi kisan kai, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rai da za a kashe har zuwa alkiyama ba bisa haƙi ba, sai an dora wa dan Adam din farko da ya fara yin kisan kai. Duk wani ta'addanci da aka yi wannan mutumin shi ya fara sunnanta ta'addanci da zubar da jini ba da haƙi ba, dan haka duk wanda ya kisan kai sai an dauki kaso na alhaki an dora ma wancan, don shi ya fara koyar da ta'addanci a duniya da zubar da jini ba da haƙi ba. To haka nan aka samu karni har goma ba a fara shirka ba. Shedan yana ta bin hanyoyi da zai ga ya zai sa mutane kuma su shirka wa Allah, sai da aka yi karni goma duk akan tauhidi. Sai da aka zo lokacin kafin bayyana annabi Nuhu, sai aka yi wasu manyan malamai guda biyar, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa yaquqa wa nasra. Waɗannan asali sunayen mutane ne nagartattu waliyan Allah salihai, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa a hadisin Bukhari. Sai Allah ya musu mutuwa saboda kaunarsu da mutane suke da san su da yadda suke karantar da jama'a, sai jama'a suka ji zafin rabuwa da su. Sai shedan ya zo ya ce to tunda sun mutu a dan zana hotonsu mana a dinga gani. Haka sai aka yi drawing din su, sai aka ce ai drawing kuma yana gogewa, a dan sassaka su mana. Sai aka samu wani gwani sai sassaka surarsu a jikin itace ko a katako ko na ƙasa ko kaza. To ana nan sai ya ce waɗannan mutanen tunda na gari ne, in za ku roƙi Allah ku dinga bi ta kansu. So da haka sai aka dinga zuwa gurinsu ana roƙon Allah, ana kamun ƙafa da waɗannan gumaka na waɗannan malamai. Da abu yayi nisa, farko ba a fara bautar su ba, da abu yayi nisa sai su jikokin waɗanda suka sassaka waɗannan gumaka na waɗannan manyan malamai guda biyar, sai suka ce ai iyayenmu musu aje wannan ba sai dan suna da darajar da za su iya yin abin da Allah yake yi. Sai suka ci gaba da bautar su. Wannan shine shirka farko da aka fara dasawa, wacce shedan yayi nasarar dasawa a doran ƙasa, wanda kuma abin ya shiga jikin mutane suka yadda da haka har suka shekaru. Allah ya turo musu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, wanda Allah ya kama sunansa sau 43 a cikin alqur'ani, yayi musu wa'azi shekara 50,000, amma fa ma amana ma'ahu illa qalil, wanda suka yadda da shi ɗan kaɗan ne. To daga nan shedan kuma ya baza komarsa, ya kakkafa turakunsa, ya kuma daddana tarkonsa, yake ta halakar da mutane ta hanyoyi daban-daban-daban har ya zuwa wannan rana. Shedan kullum shi ma wayewa yake, shi ma ƙara karatu yake, ƙara kwasa-kwasai yake. In ka gane wannan hanyar sai ya buɗe wata, in ka toshe waccan sai ya buɗe wata, kuma ya san kowa abin da ya fi so zai zo maka ta inda ka fi so, ta abin da ka fi sha'awa, ya halakar da wani da mace, ya halakar da wani da kuɗi, ya halakar da wani da kaɗe-kaɗe da raye-raye. Kowa ya san abin da zai halaka ka cikin sauƙi, amma daga zuciya yake farawa, ya sa maka girman kai, ya sa maka jiji da kai da taƙama da nuna isa, ya sa maka sha'awa, ya sa maka shubha, sannan ya daddana maka tarko iri-iri. Daga cikin hanyoyin tarakun da shedan yayi shine gina ka akan bin san zuciya. Isa Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. A cikin batattu duka wane ne yafi bata kamar wanda yake bin san zuciyarsa ba tare da shiriya daga Allah ba? Yanzu a maka da can tauhidi ake bi irin na annabi Ibrahim, ba shirka ko daya. Sai aka samu wani matsafi ana kiransa Amru bin al-Hayy al-Khuzai. Amru bin al-Hayy al-Khuzai shine ya fara zuwa kasar Sham sai je taracan ana bautar gumaka sai dauko wannan gunkin sai zo ya dasa a Makka daga nan ne bautar gunki ta yadu fa aka samu gumaka sama da 360 wanda ake bauta musu a jaziratul arab aka samu manya manyan wanda sun ce waɗannan gumakan ma waɗanda aka bauta a zamanin annabi nuhu sai da ruwa ijawo su ya kawo su jidda a bakin ruwa aka ji aka dauko su aka zo aka wanke su aka shafa musu turare aka ci gaba da bauta musu shedan ya sake dasa shirka a cikin al'umma in ka duba akwai littafi da aka mai suna al-asnam kitabul asnam da kuma farku baina sanam da wasan as-sanam duk abinda aka gina shi akan surar wata halitta mai rai al-wasan dukkan abinda ake bauta masa sawa'un wato mai sura ne ko mara sura ne kamar mutanen da suke bautawa rana ko suke bautawa wata bishiya wacce ba ta da surar mutum to waɗannan ake kira su wasaniyun masu bauta abu mai sura kuma na halitta surar nan surar mutum ce ko wata dabba su kuma ana kiran su asna wato masu bauta asnam sai haka babban abin da shedan yake so ya sa kaka dinga bin san zuciya shi sai Allah ya ce in yattabi'una wa man adawu tawahu bi ghairi hudan min Allah fa in tawallaw fa alam anna ma yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah san zuciya shine kana kallon nassi kana kallon aya kana kallon hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da yace ka je ka gino akan naka sannan na biyu bin tafarkin masu barna idan shedan yayi nasarar gina ka akan san rai da san zuciya kana sakin shari'a kana bin san ranka to ya san ya dana maka tarko kuma ya kama ka kamar da mun san idan za a kama duk dabbar da za a kama akwai irin tarkon da ake mata misali in za ka kama kifi ai kaga dabarar da ake masa sai a zura masa wato fatsa amma fatsa ya san karfe ne ba zai kama ba ya ake masa sai a lullube masa shi da tana ko da dan nama a zatansa nama ne amma kuma nama a jikin igiya sai aka sai ya zo da niyyar zai ci banza yana taunawa kai kuma da kaji motsi sai kaga kalli ya motsa sai ka kada sai ta shiga ta kama bakin sa dan haka an rabo shi da dangi da ƴan uwa saboda kwadayin sa to haka yana da tarkon da yake kama dan adam da irin kallin da yake sawa da irin abin da kake so shi zai jefa maka da ka taho ka taho ka kama shikenan sai ka shiga komai shedan shikenan ka zama nama yi sa annabi Musa yake wala tattabi sabilal mufsidin kaga bi tafarkin masu barna duk abin da kaga ana barna to kakka shiga kungiyar mabarnata duk kungiyar da zaka shiga kakka shiga kungiyar mabarnata sannan kuma bin sha'awa da san rai shi sai Allah ya ce waridul lazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima abinda aka gina shi akan san wato sha'awa kawai da biyan sha'awa da yin abubuwa na sha'awa kawai to ka nisanci wannan sannan kuma akwai bin zato da zargi in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a shedan yazo gina ka akan zato da tsammani ga yaqini kana da shi akan Allah da manzansa amma sai ka bi zace-zace ka je ka halaka sannan akwai yana sa mutane su dinga bin abinda iyayensu suke kai mara dalili wai za illa muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana in an ce ku bi abinda Allah ya saukar sai ka ji mutane suna cewa mu mun gamsu da abinda iyayenmu suke kai koda ku ba shi da hujja min alkitabu was sunna wa ma kana alayhi salaful umma saboda haka wannan shi ma tarkon shedan ne sannan bin abin da yake da rikici kamar mutashabe fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ga abin da yake karara a fili wanda yazo a kitabu da sunna da fassara annabi da magabata mutum sai ya kauce ya dinga neman abubuwa masu rikici masu musu na san zuciya ya dinga kakkauce ma gaskiya da gangan saboda ya biya wata bukatar sa sannan akwai kuma bin batattu watul alaihi naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu wa mathaluhu kamasalil kalbi, daka idan mutum ya bi san rai san zuciya ko yana da ilimi ko yana da kuɗi ko yana da mulki to ya zama cikin halakakku wanda wannan tarkon shedan ne. Sannan shedan yana umartar mutane da su yi sabo. Allah ya ce innama ya'murukum bisu'i wal fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shedan yana umartar ku da aikata mummuna da kuma alfasha, kuma yana so ku dinga yi wa Allah ƙarya, ku ce Allah ya ce alhalin bai ce ba, ko ku ce bai ce ba alhalin ya ce kuma kun sani. Wannan duk hanyar halakarwa ce. Sannan akwai istihwaz, shedan ya kokari yayi nasara yayi rinjaye akan ka ya zama dabi'arka aqidarka da mu'amalarka da zamantakewarka irin shedan shedanci kake yi a ciki. Istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah, sai manta ka daina tuna Allah, ka daina ambaton Allah, ka daina zikiri, ka daina tuna lahira, ka daina tuna kai waye, waye yayi ka, me yasa yayi ka, a ina kake, me kake yi, ina za ka, me zai faru. Shedan zai dauke hankalinka daga waɗannan tambayoyi guda bakwai, domin duk sanda zuciyarka ta daina suranta maka waɗannan tambayoyin guda bakwai, da kuma hatsarin da ke gabanka guda bakwai, da tambayoyin da za a yi maka guda bakwai, kaga 21 za a yi maka tambaya bakwai, uku a kabari, hudu a gaban Allah. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, waɗannan sune tambayoyin kabari. Tambayoyin gaban Allah kuma la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an 40 amma lihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bi wa an jismihi fima ablahu wa an umrihi fima afnahu. Ya ka tara kudi, ya ka kashe, ilimin da Allah ya baka na addini ne kawai ko na zamani ne kawai, na sana'a ko duka biyin Allah ya baka, to me kai ka taimaki kanka da al'ummanka da addininka da kasarka da kuma makomarka da shi? Sannan ya ka karar da lokutanka, ya ka karar da rayuwarka? Waɗannan tambayoyi guda hudu zaka amsa su, zan amsa su, zaki amsa su, za mu amsa su, kowa ba zai wuce ba sai ya amsa waɗannan hudun. Sai kuma ya amsa na kabari uku, sun zama nawa kenan? Bakwai. To kuma akwai wanda zaka wa kanka kai guda bakwai, ka ce waye yayi ni, ni wane ne, me yasa yayi ni, a ina nake, me nake yi, ina zani, me zai faru? Idan baka sanya plan ɗinka akan wannan tambayoyin guda bakwai ba, za ka yi ta aikin banza, ko karatun addini kake, ko na zamani kake, ko mulki kake, ko siyasa kake, ko addini kake karanta, ko sarauta kake, ko aikin gwamnati kake, ko mai kaki, ko mai uniform, in dai baka gina akan wannan tambayoyin guda bakwai baka da amsar su daidai, to wallahi aikin banza kake. Ka san waye yayi ka tukunna, waye yayi ka, sannan wai me yasa ma yayi ka, sannan kai wai waye ne ma, sannan a ina kake yanzu, me kake yi, ina za ka, kuma in ka je can me zai faru? Abin da zai faru shine akwai mutuwa, shine na daya, akwai tambayar kabari cikin kabarin da tambayarsa, akwai mutuwa da tattaruwa da tashi, tashi daga mutuwa da tattaruwa, akwai hisabi da sikeli, akwai kuma sirai, akwai wuta, akwai aljanna. Waɗannan sune abubuwa guda bakwai da suke jiranka: tambaya bakwai, hatsari bakwai, sannan kawa kanka tambaya bakwai, in ka hada su zama 21. To shedan ya dauke hankalinka daga wannan, ka daina wannan lissafin, sai kai ta rayuwa kamar dabba, ka ci ka sha kai bacci ka mutu. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya son mutumin da bashi da plan a rayuwarsa, sai dai jaki da rana, mushe da daddare. Masanin duniya jahilin lahira: inna Allaha yughidhu kulla jawazin ja'zari sakhabun bil aswab jifatun bil layl himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Duk wanda ya hada sifofin nan shi da Allah baya son sa, mutum ne mara manufa, mai surutu da kwarmato, sannan kuma jaki da rana, wato neman abinci kawai ne a gaban sa, mushe da daddare saboda bacci kawai yake yi, ya san duniya ya jahilci lahira. Wannan Allah baya son sa, dan bai da manufa, bai san daga ina yake ba. Tunda tafiya kake, ƙara shekaru kake, ƙara girma kake, ƙara tsufa kake, duk abin da kake a duniya sai ka bar shi. In siyasa ce, za a ce maka tenuwarka ta ƙare. Idan aikin gwamnati kake za a ce ka kai 60 ko kai 35 dole komai dadin kujerar ka batta ka zo ka shiga rigima fansho da garatuti in dan kasuwa ne haka in malami ne haka komai rayuwa haka take karewa take kana iya yin abun mawatarin sai ka zo baka iyawa sai kai a ce kuma ka mutu masoyanka in ka mutu da professor da doctor da malam da sheikh da his excellency da his royal highness da honorable da distinguished kowa ya mutu wannan mukamin ya daina aiki sunan abin da ke gaban mutane gawa to wannan gawa ne zaka ji ana a matso da ita ba wanda zai ce gawa professor ko doctor ko sheikh ko malam ko wai gawa sai kaji ana a matso da ita da mirin ma ya koma na mace ku matso da ita ku wanke ta ku mata sallah ku sa mata likafani ku dauke ta ku kai ta makabarta masoyanka ne suke cewa a ƙara zurfi a can a ƙara tsawo a can a rage can a buɗa da can a zira a saka a rufe a watse sai a baka da aikin ka kawai sai da kan mutum bai da manufa a rayuwarsa shedan ya dauke masa hankali to abin da zai wayi gari kenan wadaka shi yasa yace ya amurukum bisu'i wal fahsha wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun hatta maganganun mu idan bamu dora su a sike ne ba shedan yana nasara akan su shi yasa Allah yace wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan kage wa bayina an za su yi magana su dinga zabar kalmar da ta dace inda shaytana yanzagu bainahu domin shedan yana bata tsakanin mutane da irin kalmomin da suke furtawa wanda zai iya kawo waka inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina sannan shedan sai ya hana ka dukiyar ka ma ya hana ka kashe ta saboda Allah ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha kamar da muke bayani akan zakka 1 bisa 40 da mutum zai fitar a dukiyarsa miliyan 125 miliyan 250 ne zakkata miliyan 4 100 ne zakkata miliyan 10 250 sau 40 shine miliyan 10 ɗaya zaka fitar ka aje 39 amma akan ɗayan can sai ai rigima da kai sai mutun ya kasa bayarwa kuma so ɗaya a shekara sai ya ki kallon 39 dake a jihunsa ko asusunsa ko account ɗinsa yana kallon ɗayan da zai ba talaka saboda haka shedan ne da yake kawo wannan ya irkumul faqara wa ya'murukum bil fahsha amma idan aikin banza za a yi shiriri ta za a yi sai ya saka ka kashe ko nawa ne akai sannan zai zo ya dinga sa maka guri ai za kai tsawon rai ai akwai dabarar da za a yi abinda ba zai gaya maka ba shi ma ba zai gaya kansa ba shine ba zai ce ba za ka mutu ba amma zai gaya maka dabarun da za ka yi ka dade isa Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil ya'iduhum wa yumannihum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura sannan karshe ma in ya ga yayi nisa zai iya ce maka kai ka koma kafiri iz qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka idan ka kafirta sai ya ce to ba ni ba kai sannan zai iya kafa kungiyoyi iri waɗanda za su ja hankalin matasa ya bude kofofin zina shi yasa za ku ga Allah ta'ala in mun zo bayani akan wala taqraba hadhihi shajara akwai wani bayani da malamai suke cewa saddu zari'a yanzu zina da Allah ya tashi magana akan ta sai ya ce wala taqrabu zina kar ku kusa da zina abinda ke kawo kai kusa da zina abu shida ne abinda ke zawo mace ta kusa da zina abu bakwai ne na farko akwai sautu idan mace tana rangwada muryarta tana kawata muryarta tana siranta muryarta tana sawa muryarta hai'a da kalkala da sugura da akbaru a cikin muryarta to za ta ja hankalin mutane zuwa gare ta na biyu akwai zina kawa da kwalliya idan mace tana yin kawa tana kwalliya so da haka dole a kalle ta kuma duk kudin da mace take kashewa dan ta kwalliya fa dan a kalle ta ne ko nawa mace ta kashe ta kwalliya so take a kalle ta ko ma waye kalle ta yasa Allah ya ce wala yubdina zinatahunna sannan na uku al'aura bayyanar da al'aura tsiraici ayayya ga riga a fitte kata yadda za a dinga gano mama ko duwawu ko ai maimakon ai rufe ko ba aka ce ai amma sai ai rafi sai a nannade sai kaga baya ya fito tudun baya fito tudun gaba ya fito saboda haka sai kaga tsiraici ya bayyana gashi ya fito kirji ya fito tudun bayan duwawu ya fito kuma haka ake tafiya kaga wannan duk barid ne na zina. Sannan na hudu aka ce ta runtse ta kasa kasa da idanta, wato shi ma ido yana cikin abin da shi ma Allah ya ce wa qulil mu'minati yaghdhunna min absarihinna. Sannan na biyar Allah ya hana ikhtilati, mai ikhtilati a cakuda a gauraya a cudanya tsakanin maza da mata, duk abin da za yi a musulunci ya zama bangaren mata daban saboda girman su, bangaren maza daban saboda girman su, amma ka cudanya wasu ke ga ci gaba ne a cakuda a gauraya, mata suna shakar warin hammatan maza a cudanya su tare, suna ga kamar ci gaba ne da wayewa, me kun a ware su daban, sai su gan an ware su nan kamar ba a kimanta su ba, kara a cudanya su shine suka yi kima. To shine abu na biyar. Abu na shida shine musafaha. Musafaha shine gaisawa ko taba juna tsakanin namiji da mace, wanda wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da mutun ya taba jikin macen da ba tasa ba, kara a nemi basillar karfi a dinke kansa da shi, wato a nemi matsefata ko allura a dinga caccaka maka a cikin ido da hanci da baki, shi yafi maka sauki ka jura wannan radadin fiye da ka dinga taba jikin matar da ba taka. Sannan na bakwai mafi hatsari shine khalwa. Khalwa a ce ga wani guri namiji ne da mace su kadai ne ba kowa, to kaga shedan sai zama na uku, sai ya zo ya dinga matso da kai, yana matso da ita, yana matso da kai, wanda ya fi tsara a cikin ku shine wanda ya fara dora hannunsa a jikin dayan, ko ita ta fara taba ka ko kai ka fara taba ta, shikenan shedan yayi nasara. Shi kuma namiji aka ce nazaratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famu'idun falika'u, shi ma nazaratun daga kalle kalle ne, fabtisamatun an kalli juna an yi ido hudu, to sai a aika sako na biyu, sai ne sai a yi murmushi, duk wacce kuka hada ido ka bata rai sai ga ta dauke ido, amma kuka hada ido ta ga kai to sako na biyu ya shiga. Idan sako na biyu ya shiga shine nazaratun fabtisamatun sai ne fakalamun fasalamun kai, sai a ce ina kwana lafiya la ya gaji alhamdulillah kuna lafiya shikenan, kaga abu na uku ya shiga, sakamakon na daya yayi nasara shine nazaratun fabtisamatun fasalamun, to daga sallama sai me fakalamun, sai a je zance famu'idun, sai a ce to ina zamu hadu, sai na karshe faliqa, sai haduwa, sai dan sai zo kuma ya fada abinda za a yi an hadu. To saboda haka waɗannan duka kofofi ne aka toshe, isa Allah ce wala taqrabu ka abu da kofa, wala taqrabu zina, wala taqrabu fawahisha, wala taqrabu mal al yatimi, wala taqraba hadhihi shajarata tilka hududullahi fala taqrabuha, duk Allah yana toshe kofa saboda shedan ba abin da yake so irin yaga kofa ta bude tsakanin mu da wannan, da haka shi ma a ciki washarikum fil amwali wal auladi wa'idhum, shedan yana zuwa ku ci abinci tare ku sha tare, in kai aure ma ka auro muku mata ku biyu, ku sadu da mata ku biyu, ku haifi dan ku biyu, rabi shedan rabi mutum. Sannan daga ciki akwai rushe gida, ya fusata mai gida sai ya saki matarsa, daga cikin makircin shedan yakan yana da gado da yake dorawa akan ruwa, sai turo mutanen su cewa ku je ku hada rigima, ka zuga wani ya kashe wani, ka zuga wani su dinga gaba da wani, sannan ka zuga miji ya saki matarsa. Daga cikin nasarorin shedan shine mutuwa aure, ba abinda shedan yake jin haushi a duniya irin yaga ana daura aure, saboda ya san ba ya aure ba, maza suna yawo marasa aure, mata suna yawo marasa aure, to zai yi nasara hada zina, in ya hada zina ya san za a fi ƴaƴan shegu, ya san tarbiya za ta watsi a cikin al'umma, sai ya ɗebi adadin da yake so ya halaka su, saboda haka wannan daga cikin makircin sa kenan. Sannan akwai zuga mutane su fushi, yana cikin makircin shedan. Akwai kawata wa mutum barna, akwai ambaton munanan abubuwa da kyawawan suna, akwai ambaton kyawawan abubuwa da munanan suna dan a guje su, akwai hanyoyin da yake shigo mutum ya jiribi ibn adam majarar dam, ya sa maka waswasi da zargi, kai ta zargin yan uwanka, ga mutum da kudi kace sataye, ga mutum ya rame kace yarce yarce, hagani ga mutum ya aure kace kaza, ba ruwanka kai ta bayani. Akwai kuma wato ya hana mutum ya bi gaskiya, akwai hana mutum neman ilimi, akwai sawa mutum san duniya, akwai sawa mutum dogon buri, akwai sawa mutum kwadayi da rowa, akwai sawa mutum girman kai, akwai san yabo, akwai riya, akwai jiji da kai, akwai bin san zuciya, akwai mummunan zato, akwai wulakanta dan uwanka musulmi, akwai raina zunubi, akwai amincewa daga makircin Allah, wato kaji cewa kai dan aljanna ne tare da kana laifi, ko kaji ba za ka shiga aljanna ba ya sa maka irin dabi'an nan ta wanda zai dinga qanut min rahmatillah, yanke kauna daga rahama Allah. To yake kubuta daga wannan a gurguje isti'aza, neman tsarin Allah, karanta qul a'udhu birabbil nas da birabbil falaq, zuwa neman ilimi, tsayawa akan tauhidi da sunna, karanta ayatul kursi, karanta karshen suratul baqara, amana rasulu, rinza ido daga kallakalle marasa amfani, rike baki daga maganganu marasa amfani, mutun ya dinga kare kunnansa ba komai kamata yaji ba, ya dinga yawan azumi, yayi aure, ya kuma rike matarsa bisa koyarwa ta sunna, kuma ya dinga sakin fuskar sa, ya dinga cewa fi sabilillah, yayi ta zikiri, ya fita yada addinin Allah, ya lazimci zama cikin mutanen kirki, ya dinga yi wa kansa bincike, ya san mecece duniya, ya gina kansa akan ikhlasi da bin sunna da ko fadan magana da ta dace. Wadannan abubuwa guda 20 sune za su ba mutun kariya daga sharrin shedan da iblis tare da neman taimakon Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ya tsare mu daga shedan, Allah ya sa ba ma cikin tawagarsa. Babban takeici shine shedan zai nasara na jan mutum 999 a cikin 1000. Ka karanta hadisin Bukhari cikin kitabut tafsir, zaka ga wajen da yake cewa la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda, idan aka tashi alkiyama duk kowa zai zo fa sai nazo sai kazo, wannan taron ba dauke kowa ba, kowa yana da invitation din sa, kuma yana da inda zai tsaya, kuma yana da matsayin sa, kuma kowa zindirtin burtsirara za a tashi. Allah zai ware wasu ya sa musu wando da riga saboda darajarsu. To sai Allah ya ce ya Adam, annabi Adam ne zai taso duk ƴaƴansa ne mu. Allah ya ce ware mun daga cikin ƴaƴanka ƴan muta. Sai annabi Adam ya ce nawa? Sai Allah ya ce dukkan 999. Jin wannan magana sai jariran da suke gurin su fara furfura. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Sai sahabbai da suka ji wannan kissa suka tsoro, suka ce ya Rasulullah, to muna ta aiki kuma ba amfani kenan. Indai dukkan 999 ne za su huta, to mu me muke kenan? Sai ce kwantar da hankalinku. Inda za a dinga ɗibar 900 suna tafi. Marasa kirkin suna tafi. Shi yasa ka gan kai wa'azi, ka karantar, kai wa'azi ba dole kowa ya bi ba. Ba dole kowa ya so gaskiya, ya so amana, ya so mutunci, ya so tausayi, ya so rahama, ya so zaman lafiya ba. Saboda ƴan wuta. Shi yasa aka ga Allah ya ce walakinna aksarun nasu la ya'lamun, aksarun nasu la ya'qilun, aksarun nasu la yashkurun, aksarun na wa inna kaseeran minan nasi lafasiqun fa aba aksarun nasi illa kufura wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushrikun wa laqad zara'na li jahannama kaseeran minal jinni wal ins wa inna kaseeran minan nasi lafasiqun fa aba aksarun nasi illa kufura wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushrikun. Amma yana magana kadan, qalilan min ibadiy shukur, qalilan ma tu'minu, qalilan ma tadhakkarun, fama amana ma'ahu illa qalil wa qalilun mahum. Fadaka Allah ka sa mu cikin qalil din nan. Allah kare mu daga makircin shedan na zahiri da na batini. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wannan yace malam, ko zan iya hadiye tikan aswaki ina azumi? A'a, tikan aswaki ai wani abu ne wanda ya kamata bayan ka kurkure ka zubar da shi a waje. Malam, inna ya alwala ba ta zama kafin idan da sallah ta warware ya zanyi, idan ciwo ne ya jawo haka, kana da lururar tasalsul kenan, ko na fitsari, ko na kashi, ko na tusa, duk waɗannan in suna fita suka zama larura, to ko kai alwala kai sallar haka, ko da kana cikin sallar kana jin tawaye din, kai sallar haka, domin shedan da yake so yayi nasara akan kai hana ka sallar sai ka ce baka da alwala. Malam, wani irin hanyoyi zan bi don zama mai nagarta? Hanya uku ce. Na farko, ka rike kitabu da sunna. Na biyu, ka zauna cikin mutanen kirki. Na uku, ka samu sana'a, ka dinga zuwa makaranta. To mun faɗi cewa duk waɗanda suke buƙatar ƙarin bayani ko magana aure ko bayakan wannan komiti na da'awa, akwai lambar shugaba Dr. Muhammad Lawan, akwai kuma lambar Alhaji Abubakar Mai Gari, wanda su za mu karanta, wanda yaji yana iya neman su. Akwai 080 27 91 31 76. Akwai lamba Alhaji Mai Gari 080 46 99 wannan ta zauna sosai kuwa ai ba ko kwata kwata yanzu okay 34 34 69 98 06 sai ku da rubuta mana ita a jikin wannan screen din naku akwai kudi 5000 daga wata baiwa Allah a sa asusun marayu ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta da 4000 daga wani bawan Allah a sa asusun marayu ai masa addu'a da fatan dai mai neman auren nan da ya tara kudin da zai aure bai samu ba da fatan yazo ya ga ciyama ko bai zo ba wannan ga to ba da gaske yake ban naka ya kamata ka zo ka ga ciyama ya ce yana da 40 a ƙasa ka san ko 40 ba za ka rasa ɗaya ta dauka ba kudi 500 daga wasu bayan Allah ana tawaye musu haƙƙin su a wajen ayyukan su Allah ya sa a ci gaba da ba su haƙoƙin su 500 daga wata ƴar uwa ai mata addu'a Allah ya bata miji na gari kun ji ba tana buƙata ai mata addu'a har da kudin ta 500 akan Allah ya bata miji na gari to kuma Allah ba ku mata na gari su ma Allah ba su miji na gari amin akwai direbobi su ma ba ƙarasa bayani akan su ba amma wanda nake fata suna roƙo ai musu addu'a ne a bisa abubuwan da ke damun su Allah ya amsa ya kuma yaye musu akwai bawan Allah da dama da suke buƙatar Allah ya ba su gidaje na kansu akwai marasa lafiya a gida da asibiti suna buƙatar addu'a Allah ya ba su lafiya akwai masu wasu bayin Allah da dama da suke jarin su yayi ƙasa sosai don haka suke neman addu'a Allah ya buɗa musu akwai masu kuncin rayuwa suke buƙatar Allah ya yaye musu akwai masu neman shiriya ga ƴaƴansu akwai masu neman haddace alqur'ani maza da mata suna buƙatar addu'a da sauran dalibai da masu buƙata Allah mun tawassali gare ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah mun roƙe ka da sunayenka wanda in an roƙe ka da su kake amsawa Allah ka biya wa kowa buƙatar su ta alheri Allah ka yaye wa kowa abin da yake damun sa Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ka inganta mana tsaranta ka inganta mana tattalin arzikinta ka gyara halayen mu da ɗabi'o'in mu zama mutanen kirki Allah muna roƙon ka ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu kiyo da kasuwanci da sana'a da aiki mai albarka Allah shugabannin mu kai musu jagoranci zuwa ga abin da yake daidai Allah ka kare mu da su baki ɗaya daga fada cikin halaka Allah muna roƙon ka rahamarka da afoka da jin ƙanka ka raba mu da talauci da wahala da kunci da tsanani da ciwo da musifa da tashin hankali da kashe-kashe Allah duka yaye mana a wannan ƙasa ka kawo mana zaman lafiya da albarka ka ba mu lafiyar da zamu bauta maka da ita ka ba mu arzikin da zamu bika da shi kai wa ƴaƴanmu albarka kai wa matanmu albarka kai wa dukiyarmu albarka ka ba mu zaman lafiya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا والوالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.